لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أغوديا قال مدوك جنسركي ليقدر تترور مو a wannan masallacin na Masjidud Da'wati wal Irshad inda muke gudanar da karatun littafin mu na Umdatul Ahkam a kowace rana ta Juma'a. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai, sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abun da muke karantawa. A kafin mu ci gaba daga inda muka dakata, akwai tambayoyi 1-3. Mai tambaya ta horku yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yake cewa baban Ahmad wani abokina ne ya tambaye ni, da farko dai yace shi gard ne, soja ne, sun kasance suna yin balaguro na wata 3 zuwa wata 4. To yace idan aka ce a wajen balaguron nan, idan aka sabka a wurin da aka tura su a tsawon kwanakin nan gaba ɗaya, sai ya ga abokansa suna yin kasaru, ma'ana suna rage sallah mai raka'a 4 suna yin raka'a guda 2. Yace sai dai ni ina ganin wannan bai dace ba, domin a ra'ayina kasaru da an iso a inda aka zo to tana katsewa. Yace to me wannan ra'ayin nasa? Yace wannan shine abin da wannan abokin nawa ya tambaye ni, yace ina son a bani amsa dan saboda in gaya masa. Kenan a takaice tambayar sai ta ce, wani lokaci ne idan mutun ya zo a balaguro kasar take yankewa? Wannan mas'ala ce mai fadi sosai, wanda malamai su tantamna a kanta. Sai dai abinda mafi yawancin malamai suke tahiyya shine kasaru tana tsayawa ne a lokacin da mutun ya isa a inda ya isa, ma'ana ka tashi balaguro daga Niyami zaka je Maradi, to da ka je a Maradi to shikenan kasarun ka tana yankewa. Amma da sharadi ya kasance da ka je ka kayyade kwanakin da zaka yi a Maradi, ma'ana ka tayi da niyyar misali wata 3 zaka yi a Maradi, to idan ka je a Maradi kasarun ka ta kare shikenan. Akan hanya kawai zaka yi kasaru, da ka sabka a Maradi zaka tsaida. Idan ya kasance to baka da tabbacin kwanaki nawa zaka yi a Maradi, tana iyawa kwana 2, kwana 3, kwana 4, to shi a wannan lokacin suka ce ya halatta kai kasaru har zuwa lokacin da zaka karewa. Mun gane ko? Ma'ana idan ka san me yake da suna, baka da tabbacin kwanakin da zaka yi, kuma kwanaki ne kadan, babu lahi akan wannan. Suke cewa ya halatta mutun yayi kwana 4 a gari idan ya isa yana yin kasaru. Dalilin su kuma shine kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo a me yake da suna Hajjatul Wada yayi kwanaki guda 4 ne. Kina su manzo Allah kuma kwanakin nan guda 4 da yayi a Makka yayi kasaru a cikin su. To dalilin wannan shi suka ce kenan bakin kwana 4 ne idan mutun ya ji zai yi kasaru. Amma da kwana 4 sun wuce bukatar sa bata biya ba, to zai kokari yami ya cika sallar sa. Abunda dai yayi alkhairi a koda yaushe shine idan mutun ya sabka daga a inda yake ya nuha wajen tahiyya, abunda yayi alkhairi shine ya cika sallar sa. Mun gane ko? Domin a asali menene asali? Shine mutun ya cika sallah, dan saboda balaguro ne aka ce ka rage wannan sallar. To kinan lokacin da ka sabka a wajen balaguro, wahala da dai ita aka dora maka yin wannan kasarun ta dauke, kinan sai kasance abin da yake alkhairi shine mutun yayi kasaru matukar wannan kwanakin guda 4, kwanakin guda 4 sun wuce. Wannan shine kinan a takaice. Wanda yake son karin bayani yana iya duba bayanin al-Imam Ibn Baz a cikin mawsu'atu fatawa albaziya, a cikin wannan karin bayanin, wanda bayani ne wanda gaskiya shi yahi gamsarwa hiye da sauran bayan lukan da wasu suke tahiya akan cewa idan dai har mutun ya je a balaguro ko shekara nawa zai iya tayin kasaru. Kun ga wannan a cikin sa akwai sakaci. Mun gane ko? Wannan shi ne abin da yake alkhairi. Tambaya ta biyu wata tambaya ce mai girgizarwa sosai. wanda akan wannan tambayar kawai idan muka tsaya zamu yi mu kare karatun mu gaba ɗaya. Tambaya ce wanda take akwai haushi, akwai tausayi, akwai al'ajabi a cikin ta. Wannan wani dan uwa ne da yake karatu a kasar Benin shine ya turo min da wannan tambayar. Asali shi ma ustaz ne masha Allah yana kokarin karantar da ƴan uwansa HDM duk da yake shi turanci kotan abin gane yake yi kotan faransai ne yake ba larabci ba. To yace ɗaya daga cikin abokaninsa wanda suke karatu tare da shi ya tambaye sa wata tambaya yace wanda bai san me zai ce masa ba yace domin abun ya wuce ƙarhinsa yace shine ya tambaye ya turo da wannan tambayar dan saboda a ƙara mishi bayani. Bayan ya turo da wannan tambayar ni ma na tura tambayar zuwa ga wanda suke sama gare ni ga amsar da na samu ko kuma kamin a je ga amsar a garanta tambayar ko tambayar yake cewa abokin ne kenan ke gaya mishi yake cewa da harko dai shi wannan abokin nawa ya bani labari akan cewa yana da wata abokiya yana da wata abikiya a university kuma abikiyar akwai alaka tsakanin su alaka kuma ta soyayya yace kuma wannan yarinyar da yake soyayya da ita ta kasance yarinya ce ta kirki mai kamun kai mutum ne kirki yace sai lokaci ya tsawo muna soyayya a tare da ita har sai da ya kai shedan ya shiga tsakanin mu har na kai ga shahwarta har ya kai ga ma abinda ba a so ya faru tsakanin mu ma'ana shine ya sadu da ita yace bayan ya sadu da ita a wannan lokacin sai yayi nadamar dan me yasa ya fada a cikin wannan sabon Allah yace abun har ya kai ga idan ya ga wannan yarinyar sai ya kasance yana jin haushi da ya ganta sai ya je yana jin haushi har sai ya kasance ma yana kyamarta har ya kai bulokin lambarta ko ta kira shi ba ta samu shi ya rabu da ita kwata kwata yace bayan haka bayan an yi wata biyu sai ta zo ta ce masa ai tana da ciki kuma wannan cikin a yanzu yana da wata biyu kuma ta ce masa ita ba ta taba sanin wani ɗa namiji ba in ba shi ba yace to bayan wannan da ta gaya mini wannan labarin kuma ni ma na tabbatar da cewa ni ne tunda rabonmu da ita yanzu wata biyu yace a wannan lokacin sai na gaya ma ma'aifiyata ita ma ta gaya ma ma'aifiyarta sai ma'aifiyarta ta tasa aka kiro shi ta ce masa ita abun da yanzu take so kawai shine a je a zub da wannan cikin yarinyar ta yadda shi ma ya yadda aka je aka zub da ciki yace shi tambayar shi a yanzu wai shin hal idan ya ki auren wannan yarinyar da yayi lalata da ita wadda a da suke soyayya har ya yaudare ta idan ya ki aurenta yace domin yanzu shi ya samu wata yarinya saliha wadda ta ma hita zama mutumiyar kirki domin har liƙabi ma take sawa mun gane ko wannan ita ce tambaya ta farko. Tambaya ta biyu yake cewa sannan kuma menene hukuncin wannan cikin da suka zubda kaji kuma ihu bayan hari meye hukuncin cikin da suka zubda kenan shine wannan dan uwa yake cewa ni dai yanzu na ce masa ya jira har sai in kun bani amsa sannan ni ma in bashi amsa wannan ai takeice ciki ita ce tambayar shi ne ce muku akwai abun haushi akwai abun al'ajabi a ciki kafin mu bada amsar wannan tambayoyin guda biyu wannan kissa tana karantar da musu abubuwa kamar haka. Na farko tana nuna muna hikimar da yasa musulunci ya haramta mu'amala tsakanin mace da namiji in ba mu'amala ta aure ba ko mu'amala ta ƴan'uwantaka ya haramta cakuɗuwa tsakanin maza da mata dan saboda me dan saboda wannan sharrin da yake iya faru tsakanin su. Bayan wannan kuma sannan wannan make da suna kissar tana nuna muna hadari na sha'awa kujiwa shi wannan abokin nawa da yake bani labarin yace wallahi ya san wannan mutunan kirki ne yace ya san shi mutun ne adali mutun ne kamamme kuma yace yarinyar ita ma ya san ta mu yarinya ce kamamma kujiwa mutanen kirki ne amma me yake da suna sha'awa ta kai su har izuwa ga afkawa a cikin wannan sabon Allah sai nuna muna ashe sha'awa ba karamar sharri bace shi yasa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani matashi ya zo sha'awa ta motso sa sai yace yana manzo Allah yana zauna tare da sahabbai sai yace ya rasulullah idhan li bizina kai mini izini in je in yi zina sai mutane suka kallo sa an yi aja a cikin sa ko mahaukaci ne sai manzo Allah ya ce ku kyale sa sai manzon Allah ya ce ku matso da shi manzon Allah ya ce masa taqarrab urgusu sai da yazo ya zamna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ruwan sanyi sai manzon Allah ya ce masa aturiduhu li ibnatika aturiduhu li bintika kana son wannan zinar ga diyarka a harku manzon Allah ya ce masa aturiduhu li ummika kana son ayi zina da ma'aifiyarka sai ya ce la sai manzon Allah ya ce wa kadhalika an-nasu la yuridunahu li ummahatihim haka ma mutane ba sa so ayi zina da iyayensu sannan manzon Allah ya ce kana son ayi zina da diyarka yace a a sai manzon Allah ya ce haka ma mutane ba sa so ayi zina da diyansu da ƙarshe sai a wannan lokacin wannan yaron da manzon Allah ya masa wannan maganar sai ya fashe da mike da suna da kuka yace ya manzon Allah kai mini addu'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace اللهم اغفر ذنبه واللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وبارك في حياته ina tsammani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah ka gafarta mishi zunuban shi ya Allah ka tsarkake masa zuciya mun gane ko a ƙarshen wahfaz farja sannan ya Allah ka kame masa farji ma'ana kada ka sa ya fada a cikin jina sahabbai wanda ya rawaito wannan hadisin daga cikin sahabbai ke cewa sai wannan yaron ya kasance babu abin da yake kyama a duniya kamar zina daga wannan Allah ya mi Allah ya tabar da shi me yake ga wannan yaron ya tambayi gaban mutane a ba sa izini yayi zina dan mi sha'awa mun gane ko sai sa manzon Allah ya ba mu mahita ta wannan sha'awar shine azumi kuma idan aka ce azumi wai ba ana nuhin ka kame daga cin abinci da sha ba kawai a'a idan aka ce azumi ana nuhin hatta idanuwanka ka kame su hatta bakinka ka kame shi mun gane ko kenan so da yawa samari za su yi azumi amma kuma wannan azumin ya hana me yake da suna ya ki tasiri akan sha'awar su dan me yasa dan saboda ba su kame ganin su ba ba su kame bakunan su ba kana azumi kana me sashi da yarinya ba dole ba duyun wanda kake ji sha'awa ta tashi da abin da ya kama da haka mun gane ko sannan kuma wannan hadisin har yanzu wannan labarin har yanzu yana nuna muna hatsarin zina mun gane ko yana nuna muna me yana nuna muna hatsarin zina yana ɗaya daga cikin hatsarin zina shine sharrinta baya ta kaita ga wanda yayi ta shi kadai a'a sharrinta yana izuwa ga har waɗanda ba su suka yi ba amma dalilin kasa sharrin ya same su shi yasa wani ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa inna zina dainun fa in aqrattahu kana alwafa min ahli baitika fa'lami man yazni yuzna bihi walau bijidarihi in kunta ya hadha labiban fa'lami yake cewa yace wallahi zina yace bashi ne wanda in ka ci sa yace to zaka biya sa mun gane ko yace zaka biya sa da ɗaya daga cikin makusantanka da ɗaya daga cikin danginka sai an biya sa ta hanyar su ma'ana ta hanyar yan uwanka mata yace sharrin zina yace ya kai ga idan ma ba a samu aka yi da danginka ba yace to wallahi zaka biya bashi ko da ayi zinan da katangar gidanka ce iyakar dai lalacewa ko a ce mutum ya rasa da wanda zai zina sai da katanga yace to in ma ba ayi ba ko da katangarka sai an rama sai an yi zina da katangarka yace in kana da hankali ka lura da wannan wannan kenan kadan daga cikin sharri ne mai kadan daga cikin sharri na zina to mu komo gaba da amsar tambayar wannan na farko mu je me hukuncin wannan cikin da suka zubda shi ma na bincika akan wannan tambayar an yi ma al-Imam Ibn Baz a cikin dai hadin zumarji inda muka bada mawsu'atu fatawa al-Baziyya an tambayi sa me hukuncin zubda ciki da aka tambayi sa sai yake cewa zubda ciki al'amarin sa al'amari ne mai girma yace kuma me yake da suna ya danganta daga yanayin cikin sai yake cewa idan ya kasance ciki yana a cikin kwanaki guda 40 na farko mun gane ko to a wannan lokacin babu lahi ga mafi yawancin malamai dan an zubda sa mun gane ko a cikin kwanaki guda 40 na farko dan me yasa suka ce kwanaki guda 40 na farko domin a lokacin Allah bai fara me ba bai fara halitta sa ba ko tunda manzo Allah yake cewa zai yi kwana 40 nutfatan ko kwana 40 yana maniyi a cikin ma'aifa kenan matukar yana kwana 40 babu lahi a zubda cikin amma yace da ya shiga a cikin kwana 40 na biyu yace to a wannan lokacin haramun ne a zubda wannan cikin domin Allah ya fara halittarsa mun gane ko to a wannan lokacin idan aka zubda wannan cikin miki akan wanda suke wannan cikin wanda suke wannan aikin shine akwai akan su sun tabka babban kuskure wanda za su kokari su tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki wasu malamai suke cewa akwai diya akan su amma sai dai wasu malamai kuma sun tayi akan cewa babu diya akan su domin lokacin ba a busa ma yaron rai ba domin da an busa masa rai ne za a ce to za a bada diya mun gane ko to muje idan ya wuce kwana 40 na harko babu laihi kwana 40 na harko babu laihi in ya shiga kwana 40 na biyu akwai laihi babban kuskure ne wasu malamai suna ganin ma sai an yi diya to idan ya wuce kwana 40 na harko na biyu na uku ya shiga a cikin na hudu ma'ana ya shiga a cikin wata na hudu to a wannan lokacin haramun ne kwata kwata haramtin ya yi tsananta wanda idan aka zubda cikin kamar an kashe rayuwa ne mun gane ko babu abin da zai sa iya zubda wannan cikin sai idan ya kasance cikin dalilin sa yakan iya jawo ita wannan uwar ta rasa rayuwarta mun gane ko to sai ayi mi sai ayi dai cikin biyu kenan sai a zubda cikin nan saboda kar uwar ta mutu da abin da ya kama da haka amma in ba shi ba haramun ne to irin cikin da ya wuce kwa shekara 4 wata 4 to shi wannan in aka zubda sa akwai diya shi malamai gaba ɗaya sun ta akan cewa akwai diya to me diyar cikin da aka zubda shine ghurratu abdin za a enter da dan karamin bawa mun gane ko dalilin sa shine a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kishiyoyi guda biyu suna fada sai gudar ta shehi gudar ga ciki tana jihwarta sai dan nata ya zube mun gane ko ita ma waccan kin ta mutu a wannan lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace diyar shi wannan cikin da aka zubar shine a enter da baiwa mun gane ko baiwa karama to wannan shine kin to mu zo shi ga tambayar sa anan wata nawa suka ce ciki yana da aka zubda shi wata nawa wata biyu an shiga a cikin kwana 40 na nawa na biyu miki akan su sun yi haramun ko to wasu malamai kuma sun ce sai an yi mi sai an yi diya wasu kuma sun ce ba sai an yi ba kuma a irin wannan lokacin irin wannan wurin abin da ya alkhairi shine ai diya ke bayan diya kuma idan baya da diya zai azumi na wata biyu jere da juna mun gane ko idan kun baya yin azumin yana da me yake da suna zai ciyar da miskini guda 60 mun gane ko wannan shine kenan kenan a amsar sa anan ne wannan cikin da suka zubda sun tabka babban kuskure idan muka je a fatawa mafi sauki shine mi shine za su tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki mun gane ko idan mun dauki kuma a bangaren tsanani kuma sai sun hudda diya to a wannan lokacin yake cewa shin wai idan ban auri wannan yarinyar ba har na ha'ince ta mun gane ko domin ya samu mi ya samu wata sabuwar budurwa wadda take tahi ta imani ko da yake kuma a can ku ya ta ita ma mai imani ce mutum ne kirki subhanallah wannan shine kenan to amsa anan yan ha'in tartaba yanzu kai ba cikin ha'incin ta ne kake a yanzu ma tun lokacin da ka sadu da ita ka ha'inci ka ha'ince ta ko da yake take iwa akwai hannunta amma dai kai ma kana da mi kai ma kana da babban kaso a ciki kenan wannan shine ha'inci na harko to anan ne zamu ce maka aiko abin da ya dacewa shine ka aure ta domin mai Allah madaukakin sarki cewa azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika to kenan sai a hadu a zaman to dai Allah yake cewa mazinaci baya aure sai mazinaci ko mazinaci ba ta aure sai mazinaci ko kafo ko mushriki kenan tunda ku duka mazinata ne kenan me ya dace abin da ya dacewa shine kai aure da ita ka aure ta dan me yasa to ita yanzu waccan mutum ne yake ki Allah yace at-tayyibatu lit-tayyibina ita kuma mutum ne kirki yanzu kai kuma mutunan banza ka zo ku hadu mun gane ko da yake yanzu ka tuba to anan ne dai amsa anan shi dai ne inda dama yayi kokari ya aure wannan yarinyar idan kun babu dama ta kan iwa idan ya aure ta ya kasance ba zai girmama ta ba da abin da ya kama da haka zai iya cin haƙƙin ta to a wannan lokacin babu laihi dan yaki aurenta amma sai dai wannan cin mutum cin amanar na harko haidan zina nan mun gane ko a takaice dai wannan kissar tana nuna muna hadarin da ƴan uwan mu samari suke a ciki muna fatan Allah madaukakin sarki ya hidda su a cikin wannan kangin kuma wannan babban darasi ne ga ƴan mata masu sakan mu samari shiki ka ji fa yanzu bayan ya kare da ita yanzu ya kasance babu wanda yake ki a duniya sai ita mun gane ko wannan shine kenan subhanallah Allah ya muna rahama to mu komo ababen mu na hajji a yau za mu tashi sabon babu kenan babu dukhulu makkata wal bait ma'ana babu wanda yake bayani akan shiga makka da kuma dakin ka'aba wa ghairihi da abun da yake kama da haka a satin da ya wuce mun yi bayani kan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya kebance garin makka da shi wanda sauran garuruwa ba sa da shi daga cikin su shine mi ba a kisa a ciki sannan kuma ba a yaki a ciki ba a cire ita ittanya ba a tsintuwa a ciki sannan kuma ba a kashe dabbobi hatta kwari sai aka kebance muna wasu kwaruru wasu kwari guda biyar wasu dabbobi guda biyar wanda su aka ce ya halatta a kashe su dalilin wannan dabbobin guda biyar malamai suka ce al-mu'dhi taban yuqtalu shar'a duk abin da yake cutarwa kenan ya halatta a kashe shi koda a cikin harami ne mun gane ko wannan shine kenan kenan a yanzu nan ne shine kuma za a muna bayanin bayan ka san hukumce-hukumcen da suka ta'allaka da garin makka abubuwan da ba a yi kamin a shiga to shine yanzu za a gaya maka ya ya kamata ka shiga yanzu ba ka san ka'idodin ba ko in an je ba a kaza to yanzu ga ka bakin kofa ya ya kamata a shiga da kafar dama ya kamata ka shiga kuma da kafar hagun shine tambayar kenan wannan shine abin da babin zai muna bayani a hadisi na farko a cikin wannan babin malai yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik yardar Allah ta kara tabbata a gare sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah ya tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa dakhala makkata ya shiga a makka amal fathi shekara ta budin makka wa ala ra'sihi al-mighfara wa ala ra'sihi al-mighfaru kuma akan kansa akwai hular kwano falamma naza'ahu a lokacin da ya cire wannan hular ja'ahu rajulun wani mutun ya zo masa fa qala sai yace ibnu khatal muta'alliqun bi astaril ka'ba ibnu khatal ya laki ga rido na ka'aba ga mayahin ka'aba fa qala sai manzon Allah yace uqtuluhu ku kashe sa a takaice wannan hadisin Anas bin Malik ne yake ba da labarin cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga a shekarar da aka bude makka lokacin da ya shiga akan kansa akwai hular kwano mun gane ko jayyid da ya shiga sai manzo Allah yana shiga sai ya hudda wannan hular yana huddawa sai wani ya zo yace ya manzo Allah ai ibnu khatal ya dallahi ga ka'aba waye ake cewa ibnu khatal ibnu khatal dani daga cikin sahabbai wanda suka musulunta kuma suka kafurta ya shiga musulunci sai ya bar musulunci asali dai kahin muzo dan me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kashe sa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo a makka a shekarar budin makka sai yace duk wanda bai doki makami ba dan yaƙe ku to kada mi kada ku yaƙe sa ku kyale sa da ƙarshe ma dai manzon Allah ya ce ya yace ya yahi ma kowa dukkan mutanen garin makka cutar wanda suka yi masa gaba ɗaya ya yahi musu sai yace amma sai dai mutane guda hudu su wa'annan duk inda aka gan su aka kashe su to wa'annan mutanen guda hudu ɗaya daga cikin su shine wannan da yake da suna ibnu khatal mutanen guda hudu dan horko shine ikrima na biyu shine abdullahi ibnu khatal wannan kin na uku shine miqyas bin subaba na ƙarshe shine abdullahi bin sa'ad bin abi sarj wannan mutanen guda hudu manzo Allah yake cewa su duk inda aka gan su a kashe su bayan an ce an yahi ma sauran kazo hada su Abu Sufyan aka ce an yahi ma amma wannan mutanen guda hudu aka ce ni su a kashe su ka san ku baban zai yasa aka ce ami ba a kashe su sun yi ta'addanci nahitar hankali to muje ga ibnu khatal kin wanda akan shi muke magana a yanzu shi mi ta'addancin mi yasa manzo Allah yace shi duk inda aka gan shi a kashe shi shine ibnu khatal lokacin da ya musulunta haye hijira tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina to sai manzo Allah ya nada sa zuwa amsar zakka to lokacin da manzo Allah ya aike sa amsar zakka akwai me yake da suna abokin tahiyar sa wata riwaya suke cewa maulansa ne aka je a wajen amsar zakka bayan an dawo ana bisa kan hanya sai dare yayi sai ibnu khatal yace ma wannan abokin tahiyar nasa ya yanke akuya guda ya masa mishi almashi larabci ne fa ba turanci ba yace ya gasa masa nama ko da sahiya take wayewa ibnu khatal ya tashi isko wannan mutuna ashe bai yi abin da ya sasa ba a wannan lokacin kawai sai ya kashe wannan mutunan da ya kashe wannan mutunan kuma sai ya tuna hukuncin wanda ya kisa a musulunci shine aimi a kashe shi yace to kenan in na koma wajen Muhammadu ku kashe ni zai a wannan lokacin ya kora dabbobin da aka amso na zakka ya tsere ya tafiye shi ami ya tafiye shi a garin Makka ya zamna warshi ya tura sakon akan cewa ya bar musulunci bayan ya yi wannan ta'addanci bayan kuma ya koma a Makkan sai kasance ɗaya daga cikin wanda suke waƙe na cin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan lokacin shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a Makka ya hada ta'addanci shi wannan Ibnu Khatib ken ya hada ta'addanci guda nawa guda uku wanda kowanne daga cikin shine hukuncin kisa a musulunci na farko shine ridda da barin addini a musulunci idan ka shiga musulunci ka hita to ko dai cikin biyu ko ka koma ko kuma me ko kuma meke da suna aida ka lahira in gane ko wannan shine kenan na biyu kuma yayi kisa hukuncin shine a kashe shi na uku ya ci mutuncin manzon Allah mu kun musulmai hukuncin wanda ya ci mutuncin manzon Allah a wajen mu shine mi shine a kashe shi mun gane ko to wannan shine to manzon Allah ya ce shi duk inda aka ganshi a kashe shi da Ibnu Khatal ya ji labarin ai ga su manzon Allah sun shigo a meke da suna a cikin Makka to shine sai ya je dahe ga Ka'aba domin ya san da cewa duk wanda ya je a Ka'aba ba za a kama shi a kashe shi ba to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin yace ami a kamo shi a kashe shi a takeice ita ce wannan kissar haka kuma aka je aka kashe shi yana dalle ga Ka'aba ya kankame ku kamar kaska haka kuma aka kashe shi guda biyu daga cikin sahabban manzon Allah suka kashe shi to me hikima da ta sa aka kawo wannan hadisin a cikin wannan babin da aka ce wajen shiga Makka hikimar shine ya zo a wajen ra'ayoyin malaman fiqhu ra'ayi guda biyu akan shiga Makka wasu malamai sun tayi akan cewa dole idan mutum zai shiga Makka sai ya shiga da ihrami ma'ana kamin ka shiga sai ka shiga da ihrami irin wanda ɗan haji suke yi duk in zaka shiga a Makka mun gane ko to sai malam ya kawo wannan hadisin dan ya nuna mun da cewa wancan ra'ayin nasu baya da asali domin gashi manzon Allah ya shiga a shekarar da aka bude Makka baya tare da ihrami domin yana saye da hular kwano shi kuma wanda yake da ihrami mun ga akan cewa bai mi bai liƙe kansa kenan sai nuna cewa manzon Allah ya shiga a Makka baya cikin ihrami kenan sai nuna ya halatta ka shiga a Makka baka da ihrami wannan hadisin kuma dalili ne akan ƴan Boko Haram lokacin da aka yi ta miƙe da suna kai kawo da su a garin Maiduguri lokacin da suka ce su ba sa sa hular kwano kahurci ne domin Allah da manzo bus ce a sa ba subhanallah gashi manzo Allah ya sa hular kwano abin da yasa nake ba ku labarin in Boko Haram domin ni ma a lokacin Allah ya jarabe ni da wannan alhamdulillah Allah ya nuna mana gaskiya ce dalilin zakwa ta yi mai kenan a lokacin Boko ma muka so mu bari gaba dai kawai Boko Haramun ce da yake dan Allah ya soka da shari'a duk yanda ake sai ka shiri shi yasa in naga sabon matashi mai dumin kai to ni sai in gani sai ya bani ma dariya domin a lokacin yanda muke fa idan muka isko ana kallon tele kokarin muke wannan telen in ma mu hushe wannan telen in kuma sun hikarin mu yi kokarin yanda za a yi mu cire waya ta wannan telen a bar kallonta mun gane ko abun da dai kamata haka wasu abubuwa wanda in ka tuna da su har sai ka yi mi har sai ka ji haushin mu mi ma ya sa kai wannan wani lokacin da kai wannan abun kana da hankali ko malamin mu wanda lokacin muka tasirantu da shi yanzu haka ba san inda yake ba ana tsammanin ya bi in Boko Haram kin an kashe shi har yanzu dai babu labarin sa na faɗi wannan ne dai dan saboda in tunatar da mu wannan mas'ala ta cewa sa hular kwano ba shari'a bace ta musulunci balle a ce idan mutum ya sa ya mi ya kahurta ko kuma idan mutum bai sa ba yayi sabo takan iya ma rishin sa ta kasance kayi lahi domin meke da suna za a ce kayi ne kayi rishin da'a ga gwamnati ko da yake ba abu ne wanda ya shahi haraka na addini abu ne mai fadi dai sosai a takeice an gane wannan hadisin ko manufarsa shine yana nuna mun da cewa ba dole bane shiga Makka cikin harami wannan shine kenan za mu zo a hadisi na gaba malai yake cewa an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma an karbo daga Abdullahi dan Umar da Allah ta kada tabbata a gare sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa dakala makkata min kada'in ya shiga makka daga kada من الثنية العليا دقا الثنية العليا الثنية العليا شيني هنيا تسمى من غانيكو أسلي على ربتي داكة الثنية أنا نهن طريقة بين جبلين معنا هنيا تيدي تكي سكان دواسو تو أتك إشاء بند أكينيه أنا من الثنية العليا ياشقة هنيا السمى التي بالبطحاء ودتكي أبطحاء سونا مريني وخرج من الثنية السفلى كما سيهتا تا الثنية السفلى معنا هنيا تكسا وانا حديثنا نمونا yanda ake son mutun ya shiga a Makka da kuma hitowa ana son lokacin da zaka shiga ka shiga wata hanya lokacin da zaka huta ka bi hanyar da ba ita ka shigo ba mun ga nan manzon Allah ya shiga ta wata hanya ya huta mi ya huta ta wata hanya to me hikima a cikin wannan malamai suka ce hikima a cikin wannan shine dan saboda ku meke da suna dan saboda kamar ibadar ta yadu ya kasance bangarurukan kasa da yawa za su iya yi maka shaida a ranar tashin alkiyama idan muka lura ranar idi manzo Allah canza hanya yake ko duka wannan dan saboda hanyoyin da kabi domin Allah ya ba mu labari akan cewa ƙasa za ta bada labarin abinda mutun yake yi yawma idin tuhaddithu Allah yawma idin tuhaddithu akhbaraha ranar da take bada labarin ta ma'ana ita ƙasa kenan sai kasance duk hanyar da kabi ranar tashi alkiyama ƙasa za ta yi maka shaida akan wannan hanyar da kabi mun gane ko shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari lokacin da ya halaka mutanen fir'auna yake cewa fama bakat alaihim as-samaa'u wal ard da Allah ya halaka su sama da ƙasa ba su yi musu kuka ba to a wannan lokacin sai imamu al-qurtubi yake cewa abinda ake nihi da sama ba ta yi musu kuka ba da ƙasa shine kasancewar ƙasa tana kuka idan mutunan kirki ya mutu ya barta sai ta ce mutanen kirki sun rage a kaina sai ƙasa ta yi kuka akan wannan idan mutunan banza ya mutu sai ƙasa ta yi dariya tayi murna dan mi dan saboda an rage mata dai daga cikin masu sabon Allah akan ta kuma sannan an kawo mata shi a inda take da ikon tayi masa yanda take so ma'ana ta gana masa arkane a cikin ta in ansa ta ai ansa shi kenan musulmi mutunan kirki in ya mutu kasa za ta yi masa kuka na banza ku kasa za ta yi murna mun gane ko wannan shine kenan shine hikimar da yasa aka ce idan ka tahi ka bi wata hanya mun gane ko wannan shine kenan حديثي نغبا مالا يكي تشوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انكر قولنا حديثي نغبا عبد الله دن عمر در الله تكارة بطا اغريسو قال يكي تشوا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت منظر الله ياشيغا اتكين كعبة وأسامة بن زيد سيغا أسامة بن زيد وبلال ده بلال وعثمان بن طلحة ده كما عثمان an talha fa aghlaqu alaihimul bab sai suka liƙe koha shine fa aghlaqu alaihimul bab ba kohar ta liƙe ba su suka liƙe sai suka liƙe koha akan su falamma fatahul bab a lokacin da suka bude koha kuntu awwala man walaja sai na kasance horkon wanda ya kurda shine walaja horkon wanda ya shiga ya kurda falaqitu bilalan sai na hadu da bilal فسألته سينة بيسا هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هر من ظن الله يسلى أتكم ونأكن كعبة قال نعم سيتي إي بين العمودين اليمانيين سكان جمشك إي قدابيو ندامة نغانيكو سوني الركن اليماني دا الركن الشمالي وانا شيني كينا وانا حديث عبد الله بن عمر نيكي بعد لابارين تيوا lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo a masallacin harami hukuma a Makka yazo a wajen Ka'aba ya shiga da shi da wasu daga cikin sahabbai Usama da Zaid Usama da Bilal da Usman da suka shiga sai suka liƙe kofa dan saboda kan mutane su yi yawa su hana musu me yake da suna yin sallar yanda ya kamata to lokacin da suka bude kofa sai Abdullahi bin Umar shine na horkon yace wanda ya fara liƙawa ya shiga abun da yasa aka yi istimalin kalima tawallaja don mafi yawanci kalima tawallaje da dakala sun sha bamban dakala ita ta girma da arziki ce ita kuma wallaja da kutsa-kutsa ne ko a Hausa ya shiga ya kutsa mun gane ko shi yasa aka ce wallaja kenan kamar abun cikin sauri ne aka yi sa ko kuma a cikin turayyar juna dama sahabbai sun yi tsaye kowa yana shirin su bude su ma su shiga su yi sallah kamar yadda manzon Allah ya yi sallah to shine Abdullahi bin Umar dama ya shahara a tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk abin da yayi mun gane ko a cikin sahabban manzon Allah ba ai sahabin da yake tsananin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar wa kaman Abdullah ibn Umar shi sa Aisha da kanta take cewa kaman da zo a cikin shiru alamin nubala a karkashin tarjuma ta Ibn Umar yake cewa take cewa sahabban mu a cikin a tsakanin sahabban manzon Allah babu wanda yake Abdullah ibn Umar kokarin bin diddigin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace har sai da kai ma mutane suna tsammanin ko ya zare ne ma'ana ko baya da hankali ma dan me yasa dan saboda koda a ce manzon Allah yayi hutsari a wuri kaza to Ibn Umar shi ma sai yaji ya hutsari a wannan wurin a cikin balaguro yake in aka ce mishi manzon Allah ya taba sabka a wannan wurin a tsakiyar balaguro shi ma sai ya zo ya sabka tare da cewa manzon Allah ba ya sabka mani da niyyar ibada a'a ta kama ne dare yayi sai an sabka shi ma sai ya sabka mun gane ko haka yake hatta akwai wata itanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa to itanyar kasa-kasa take da manzon Allah ya zo wucewa dan ka takirta shi sai da ya duke to Abdullah ibn Umar lokacin da ya zo zai biya shi ma karkashin wannan itanyar tare da cewa ba ta kai gare shi ko da ya wuce a tsaye ba za ta kirce shi ba shi ma sai da ya duka sai da duka ya wuce dan mi dan saboda kokari na koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yake cewa lokacin da ya shiga abun da ya tambaya manzon Allah ya yi sallah ina ne ya yi sallah sai aka nuna masa ga inda ya yi sallah sannan sai shi ma ya yi sallah a ciki a takaice abun da wannan hadisi ke karantar da mu yana nuna mana da cewa ashe yana daga cikin sunna ko kuma ya halatta idan mutum ya je a wajen Ka'aba in ta samu ya shiga a ciki yayi mi ya shiga a ciki yayi raka'a guda biyu shi ne cewa ya halatta yin sallah a cikin mi a cikin Ka'aba mun gane ko wannan shine kenan to ga wata matsala har ya halatta to yin sallah akan Ka'aba cikin Ka'aba mun ga cewa manzon Allah yayi mun gane ko ta nafila shi yasa wasu malamai suke cewa tafarilla ma bai halatta a yi ta a cikin Ka'aba ba mun gane ko jayyid to sai dai mafi magana mafi rinjaye dai shine ya halatta domin al-asl fi at-tashri' at-ta'mim kenan ya gami tunda manzon Allah bai ce ba ta nafila kawai za a yi kenan ko wace sallah ana yi a ciki to saman Ka'aba ya halatta a yi wanda zai ba mu amsa sai ce eh ko a'a kuma ya ba mu dalili ya halatta a yi sallah akan Ka'aba aha Sheikh Abdul Fattah lam yahdur ah tay aha ya halatta bai halatta ba aha to dalili aha yawa dama ana so ku ka wannan hadisi to sai dai sai mu ce muku wannan hadisin da'ifi ne akwai wata hujja Al-Imam Al-Albani ya dai fantar da wannan hadisin na cewa manzo Allah ya hana ayi sallah a cikin wurare guda hudu daga ciki kan Ka'aba da wajen zubda shara da abun da suke kuma da haka a wannan hadisin bai tabbata ba kamar yadda tsoho ya wadi haka ne baya halatta ayi sallah kan Ka'aba dalili kuma shine fadin Allah madaukakin sarki wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra abin da ku kasance ku fuskantar da fuskar ku zuwa ga Ka'aba to lokacin da kai sallah a sama ina kaga Ka'aba ka fuskance ta baka fuskance ta ba mun gane ku to she sa malamai suka ce kenan bai halatta ba ayi sallah mi akan Ka'aba domin lokacin da ka hau Ka'abar kin shikenan babu ayin da kake mun gane ku saman ta kake kenan baka fuskance ta ba mun gane ku wannan shine kenan wannan shine kenan sunna ne a shiga a cikin Ka'aba ayi mi ayi nafila sai dai wannan ba kowa yake samun damar wannan ba sai manyan mutane mafi yawanci sune ake bude ma da ana bari a shiga mai matsalar mutane idan suka shiga kowa zai shaye ta da reza shi kokarin yake ya ciro wata wani kyalle na Ka'aba yazo ya ta wankewa a cikin ruwa yana ba mutane ga magani ba maganin ciwon ciki mun gane ku wallahi shine kenan dun kansu kekkece Ka'aba sai aka hana musu ma shiga a ciki mun gane ku akwai lokacin da mataran hamma ridon ma na waje ba a bari mutane su sha dan saboda kada su ciccire shi wannan shine kenan aha babi na gaba babi ne ko hadisi ne jayi malai yake cewa an Umar radiyallahu anhu an karbo daga Umar yadda Allah ta kara tabbata a gare sa annahu jaa ila al-hajar al-aswad yazo a wajen al-hajar al-aswad wannan bakin dutsin wa qabbalahu sai ya sumbace sa wa qala sai yace inni la a'lamu annaka hajarun, lalle ni na san da cewa kai dutsi ne, la tadurru wa la tanfa, baka cutarwa kuma baka amfanarwa, walaula anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, kun ba dan a ce ba ni na ga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa, yuqabbiluka yana sumbatarka, ma qabbaltuka da ni ma ban sumbace ka ba. Wannan hadisin yana nuna mana ɗaya daga cikin abubuwan da ake so mutum ya yi lokacin da ya isa a wajen Ka'aba. Kenan idan ka shiga a wajen Ka'aba, farkon abin da ake so ka yi shi ne mi, shi ne ka sumbaci mi, ka yi ƙoƙari ka sumbaci Hajarul Aswad. Me Hajarul Aswad? Hajarul Aswad wani dutse ne daga cikin duwatsun aljanna. Duk wanda yake so ya kalli wani abu daga cikin wasu abubuwa na aljanna, to ya je ya kalli Hajarul Aswad. Manzo Allah yake cewa a hadisi, Allah ya turo sa, Allah ya turo ma Annabi Ibrahim wannan dutsen yana hari kal, amma dalilin sabon Allah ɗan Adam sai dutsen yayi baki kirin. Mun gane ko? Amma duk da haka nan kuma zaka ga yana walƙiya, akwai kyawun kallo. Wannan shine Hajarul Aswad kenan. Kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo yana sumbatar wannan, kenan haka kai ma sunna ne idan ka je a Ka'aba kamin ka fara dawafi ana so ka sumbaci wannan Al-Hajarul Aswad ki. Mun gane ko? Jayyid. To shine Ibnu Umar, Umar a wannan hadisin ake bada labarin da Umar yazo ya sumbaci wannan dutsin. Bayan ya sumbace sa sai yace ni na san kai dutsi ne, baka cutarwa baka amfanarwa, kuma da a ce banga manzon Allah ya sumbace ka ba da ban sumbace ka ba. Mun gane ko? Dan me yasa Umar ya faɗi wannan maganar? Dan ya nuna mun da cewa ne a duniya babu wani abu da za a ce yana da daraja in ba Allah da manzon suka darajantar da shi ba. Mun gane ko? Wannan shine kenan. Kuma yana nuna mana har yanzu wannan hadisin, ashe idan Allah ya dora mana ko manzonsa suka dora mana wata ibada, abin da yake akan mu shine kawai mu yi. Dai ne ya zamanto mun san dan me yasa aka ce mu yi, ko ba mu san dan me yasa aka ce mu yi ba. Shi yasa malaman usul suke raba al-ahkamu gida biyu. Idan aka lura da at-ta'lil, suke cewa akwai ahkamun mu'allala wa akwai kuma ahkamun ghairu mu'allala. Hukumce-hukumce na musulunci, wasu abubuwa da Allah ya dora mun da manzansu wanda aka ce mu yi, kuma sannan an nuna mana idan muka yi ga fa'idar da za mu samu, ko kuma ga dan me yasa aka ce mu yi. Sannan kuma akwai wasu hukumce-hukumce wanda an ce mu yi amma kun ba a gaya mana dan me yasa aka ce mu yi ba. Mun gane ko? Misali idan muka ɗauki sallar magriba, raka'a nawa ake yi? Raka'a nawa? Raka'a guda uku. To akwai wanda zai ce maka ga dan me yasa aka ce a yi raka'a guda uku? Akwai? Babu wanda ya san dan me yasa aka ce a yi raka'a guda uku. Amma kuma muna yi duk da yake ba mu san dan me yasa aka ce mu yi ba. Dan me yasa muke yi? Dan saboda Allah da manzo sun ce a yi. Mun gane ko? Wannan shine kenan. Allah madaukakin sarki ya umurce mu da mu yi aure. Dan me yasa aka ce mu yi aure? Mun san hikimar ta yin aure ko? Shine zaka biya ma kanka sha'awa, zaka samu zuriya, zaka samu lada ta hanyar. Kun gani kuma? Kenan wannan shi kuma sai ya kara mana kwarin gwiwa a yi wannan ibada. Idan muka lura a wannan Hajarul Aswad kin an ce a sumbace sa. Dan me yasa aka ce a sumbace sa? Allahu a'lam, Allah shine mafi sani. Amma dai za a mi? Za a sumbace sa dan Allah da manzo ne suka yi umurni. Mun gane ko? Kenan wannan hadisi yana karantar da mu duk abin da Allah da manzo suka umurce mu mu yi a kai tsaye ido ruhe. Mun gane ko? Wannan shine kenan. Aha. Sai mu zo a hadisi na gaba. To yana da kyau mu tattauna ya ake sumbar, ya ake sumbatar dutse. Idan muka zo a hadisi na gaba su ma za su nuna mana. Kenan bayan wannan sai mu yi bayanin ya ake sumbatar dutse. Yanda kake sumbatar matarka haka ne za ka zo ka sumbace shi, ko ya ake yi? Ko kuma yanda kuka gani ana yi gasheri haka ne za a yi, ko ya ake yi? Mun gane ko? Wannan shine kenan. Malai yake cewa an Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma, an karbo daga Abdullahi dan Abbas yadda Allah ta kara tabbata a gare su biyu shi da ma'afinsa, qala yace qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah ya zo, wa ashabuhu da sahabbansa, makkata sun zo a makka, fa qala al mushrikuna, sai mushrikai suka ce innahu yaqdamu alaikum qaumun, lallai wasu mutane za su zo muku, qad wahanathum humma yathriba, zahin garin madina ya wahalar da su, fa amarahumun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah ya umurce su an yarmulul ashwata thalatha akan suyi sauri sauri a cikin kewaya guda uku da zasu yi na harko wa an yamshu bainar ruknaini sai suyi tahiya a tsakanin rukuni guda biyu wa lam yamna'hum kum bai hana su ba an yarmulul ashwata kullaha akan suyi gaugawa suyi sauri sauri a wajen kewaye a wajen kewaye yake a wajen kewayen gaba dai illa al-ibqa'u alaihim saydan tausayi akan su shine illa al-ibqa'u alaihim ay illa ar-rafqat alaihim saydan tausayi akan su wannan hadisin Abdullah ibn Abbas ne yake cewa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka zo a wajen umratul qada wajen umara ta biyu da manzon Allah yayi to sai mushrikai suka ce ai a gobe wasu mutane za su zo muku ma'ana ana ta labarin akan cewa ai mutanen da suka bar makka suka tai madina za su zo idan suka zo ku zo ku sha kallo dan saboda za su zo ne a galabaice domin zahin garin madina ya mi ya galabaitar da su domin garin madina gari ne mai zahi mun gane ku kuma gari ne mai miki da suna kamar yana da ciwace ciwace haka kaman a can lokacin dabi'ar garin madina shine in ba dan garin ba ba wanda yake iya zama a cikin garin dan da ka zo zaka yi ta ciwace ciwace baka saba ba shi yasa sahabban manzon Allah lokacin da suka je a wajen hijira mafi yawancin su suke ta kamuwa da rashin lafiya mun gane ko suke ta kamuwa da zahin jiki to a wannan lokacin sai manzon Allah yayi addu'a ya sama garin madina albarka sai kasance a yanzu zaka je garin madina lafiya lau har ya kasance ma garin madina a wajen walqiya da kyawo ya ma hi garin makka da tsafta da sauran su wanda suka je dai sun himu labarin wannan da yake mu labari ne muke shi kuma muna gani ga meke da suna kele da sauran su to haka lokacin da kamin su zo shine sai mushrike suke cewa ku zo ku sha kallo za su zo a kwanjame mun gane ko to da manzo Allah ya ji wannan labarin da suka shigo a makka sai manzo Allah ya ce musu to in za a dawafi mun gane ko to in za a dawafi kamin ayi dawafin ku bayyana meke da suna ka hada ku ta dama ce ake bayyana ko ta dama ce ko ta hagu ina alazai ta dama ce ko jawwa ku bayyana ka fada ku ta dama sannan kuma a wajen me yake da suna dawafin ku yi sauri sauri dan me yasa manzon Allah ya ce ku yi sauri sauri dan saboda an nuna musu akwai karhi kuma an bude ka fada dan saboda an nuna musu akwai me akwai damtse mun gane ko to wannan ita ce hikimar mun gane ko a bude ka fada kuma sannan a yi sauri sauri tunda lokacin da su manzon Allah suka zo suna dawafi sai mushrikai suka hau a meke da suna akan dutsi mun gane ku akan dutsin Safa da Marwa suna tsinkayar sahabbai suna min suna wannan kin to sai ya kasance can kin da suke akwai bangaren da ba sa gani misali nan ita ce Ka'aba ga Ka'aba anan niyan a can ne dutsin yake kamar inda wannan kamerar take to sai manzon Allah ya umurce su idan kuka zo anan sai ku yi sauri sauri idan kuka kawo anan sai ku yi tahiyya dan saboda ku huta dan saboda tabbata a lokacin suna cikin wahala domin tahiyya ce akai kuma an zo ne akai sai kun mushrikai a lokacin sun sa ka'idar da kun zo kwana uku ku bar gari kenan ko da aka zo kai sai aikin haji ne aka fara manzo Allah ya ce musu in kuka taho anan ku yi sauri sauri ku nuna musu da karhin ku idan kuka zo anan ne shine sai manzo Allah ya ce shine a cikin hadisi idan muka lura aka ce wa an yamshu bainar ruknaini su yi tahiyya tsakanin rukuni guda biyu mun gane ko to nan in suka kawo ba sa ganin su tunda a can dama kan dutse ne suke nan ne kawai suke gani in suka zo nan sai su yi tahiyya sauran kuma a idan suka kai a can sai su yi mi sai su yi gudu da ƙarshe dai manzon Allah ya tabbatar da su akan me yake da suna kewayar gaba ɗaya za su yi sauri sauri guda uku mun gane ko domin kewaya guda uku ne ake sauri sauri hudun kuma sai a yi su sannu sannu a yi su a cikin tahiyya mun gane ko ban san an gane wannan matsalar da kyau ba a farko sauri saurin da ake a cikin kewaya guda uku rabi ne ake sauri rabi ba a sauri in ana nan ne za a yi sauri in aka kawo nan za a yi tahiyya amma daga baya umura ta gaba sai manzo Allah ya mutu su duka ma gaba ɗaya a yi sauri sauri to lokacin da mutanen makka suka ga wannan kin kamar yadda muke da suna Ali Bassam muke cewa sai kasance mutanen makka suna ta bada labari ana ta kai mutanen ma yanzu kawabarewa suke wajen gudu haka suka fadi mun gane ko wannan hadisin ne yake nuna muna ina nuna muna dai sunna ce idan aka zo a wajen Ka'aba wajen dawafi ayi sauri sauri guda uku sauran kuma ayi tahiyya sannan kuma wannan kin a bude shi tare da cewa a yanzu gari ne na musulunci amma ana yi ne dan saboda mi dan saboda a tuna da wancan halin da sahabban manzo Allah suka kasance idan muka lura aikin haji gaba ɗayan sa duk abin da ake yi wani tarihi ne ake maimaitawa shi yasa wanda ya san abin shi yasa lokacin yana yi yana tunani wanda bai san muhimmancin abin bane zaka ga yana yi yana kai na gaji ko kuma ana yi ana wata hira alhali lokacin da kake wani tunani ne kamata ai ya kamata a ce kana yi lokacin da kake dawafin nan ka tuna lokacin da manzon Allah shi ma yazo ana kore da su da sauri sauri ne suke dawafin su yi su kare da abin da ya kama da haka wannan shine kenan a takaice abinda wannan hadisin yake mi yake karantar da mu sai a babi na gaba in lokaci yayi a fadakar da ni lokaci yayi aha jayyid tak tak ko kuma akwai saura ah ai guda ah akwai wanda bai da ba hadisi wanne ne Abdullah ibn Umar ya wani shine a wuri na kenan to bari mu yi shi ne so sai mu tsaida shine a wuri na yanzu ne za a zo a gare shi ah hadisi biyu aka tsallake eh kun san jerin yana shan bamban wataran uku aka tsallake jayyid to bari mu yi na Abdullah ibn Abi Umar an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma kala yake cewa ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan yana bayani akan dawafin ya kamata duka mu yi su dan bayanin ya cika yanda ya kamata yace naga manzon Allah tsida da amincin Allah su kara tabbata a gare sa hina yaqdamu makka a lokacin da yake zuwa a makka idan stalama rukn al aswada idan ya sumbaci a me yake da suna hajarul aswad idan ya sumbaci a ruknul aswad ma'ana gimshiki inda dutsin hajarul aswad yake awwala ma yatufu horkon dawafin da yake yi ya hubbu thalathata ashwatin yana sauri sauri jige waya guda uku mun gane ko shine ya hubbu yana sauri sauri yana sassaka thalathata ashwatin ki waya guda uku wannan hadisin shine shahi wancan hadisin a wajen cewa in aka zo arabi ayi mi ayi tahiyya mun gane ko malai yake cewa an abdullahi bin abbas an karbo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anha anhuma idan Allah ta kara tabbata a gare su biyu kala yake cewa tafan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wanzu Allah tsida da amincin Allah su kara tabbata a gare sa yayi dawafi fi hajjatil wada a hajjin bankwana ala ba'irin akan raqumi yastalimu rukna bi mihjanin yana sumbatar me yake da suna hajarul aswad da sanda wal mihjanu abinda ake cewa mihjan asan mahniyatur ra'si wata sanda ce wadda take da karkataccen kai ban san ko latiya sun san sunanta da Hausa ba sanda mai birkitaccen kai haka kamar ta dallan kasa ha gado ban ji ba gwami gobra da ba wannan kasan sai adara za su baka labari shi jayyid aha ba a ce mata gora kenan yauwa ni gora na ce gora na sani aha gora gora ko ince ta gora eh to kun san Hausa ta sha bamban gomi gomi ko kace kere eh kere to kaje to masha Allah to masha Allah to kenan yanzu Hausan mu ta karu mun ji gomi da kuma kere to masha Allah jayyid wannan hadisin a takaice da gaugawa yana karantar da mu abubuwa kamar haka wannan hadisin yana karantar da mu cewa a ya halatta mutun yayi tawafi akan dabba mun gane ko amma sai dai malamai suke cewa tawafi akan dabba ko kuma akan wani abu yana hawa kan wanda yake da uzuri ne mun gane ko kinan lokacin da manzon Allah ya zo tawafi na ƙarshe haji na bankwana da yayi yana a cikin tsuwa yana a cikin rauni to shi yasa baya iya tahiyya yanda ya kamata sai yayi akan raqumi mun gane ko kinan sai nuna ya halatta kana akan wani abu kai tawafi wannan shine kinan kuma sannan wannan hadisi yana nuna mana da cewa wata kaida da malamai suke cewa ma ukila lahmuhu fa bawluhu wa rawfuhu tahirun wannan kaida ce mai matukar muhimmanci ma ukila lahmuhu fa bawluhu wa rawfuhu tahirun dukkan abun da ya halatta a cinaman sa to hutsarin sa da kashin sa sadakakke ne mun gane ko shi yasa sai ya halatta a wajen garken dabbobi kai ni kai sallah sai garken rakon mako shi manzo Allah ya ce dan saboda akwai shedan nuna shi sai aka hana amma duk dabbar da ya halatta a cita to hutsarinta da kashinta sadakakkake ne da zaka yi arwalla kana zuwa wajen tatsasaniya sai ta yi maka hutsari a riga ya halatta kaje da wannan rigar kai sallah sai dai dan saboda tsafta dai abin da ya dace wa ka hudda amma da kai ibadarka ba ta lalace ba don malamin shi ke cewa wannan dawafin da wannan dabba take yi dole sai an samu ko da a ce ta yi hutsari ne ko kashi kenan da a ce an san hutsarinta ko kashinta najasa ne da manzon Allah ba zai yi dawafi ami ba a kanta mun gane ku to mu zo kamar yadda muka ce ya ake sumbatar wannan dutsen wannan Hajarul Aswad kin sumbatar sa kala uku ne na harko shine in ma ka sumbace sa ta hanyar mubasharatan ma'ana ya kasance hannunka ne ka kai a wajensa ko kuma ya kasance ka sumbace sa biha'ilin mun gane ko ma'ana bi tariqa ghayrun mubashara ba ta kai tsaye ba ko kuma ka sumbace sa a nesa mun gane ko to sumbata ta kai tsaye shine zaka zo a wajen dutsen sai ka shahe sa sai kai haka mun gane ko ka shaha sai kai ni sai kai haka kenan sai ka shaho ne sannan ka ba sai kai haka ba sannan ka kai gare shi mun gane ko wannan shine kenan ashe sunna mana cewa shi sumbatar wannan ba wai rungume shi bane zaka yi kai ta da lamishi ne yau a zaka yi me ke da suna ne kuma ya halatta kai ma bakin naka gare shi ka dan yi abun ga mun gane ko wannan ya halatta shine kenan na kai tsaye kenan idan ba a samu na kai tsayen ba shine zaka iya ka sa wata sanda mun gane ko kamar yadda muka ga anan manzo Allah yana sumbatar shi da sanda zaka me ke da suna taba dutsin ne sannan sandar sai ka mi sai ka sumbace ta domin kai ne zaka kwasa albarka ba wai shi ne kwasa albarka ba domin in kai haka ka kai kenan kamar kai ne ka bashi albarka amma lokacin da ka kwaso ka shafa to kai ne mai albarka wannan ita ce hanya ta biyu hanya ta uku shine kasance baka iya samun kusantar dutsin to a nan lokacin shi kuma daga nesa zaka yi ishara ne mun gane ko kai ishara haka shi kuma a nan lokacin ba a sumba kamar yadda magana mafi inganci kamar yadda Ali Bassam ya kawo mun gane ko shi a wannan lokacin ba a sumba akwai malaman da suke gani akana iya kai haka daga nesa kai haka sai kai sumba amma babu dalili akan sa shine dai zaka yi hakan ga sai ka wuce dukke waya in kai zaka zo ka sumbace sa ka wuce wannan shine a takaice inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah
Yeah.